Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shin hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Attorney General din Amurka William Barr jiya Juma'a ya ce ma'aikatar shari'ar Amurka na shirin fitar da wani ragaggen kofi na rahoton mai binciken musamman kan katsalandan din Rasha mai shafuka 400 wanda ke kunshe da batutuwan sirri wanda za a iya bayyana wa jama'a bayan saka batutuwan sirrin zuwa tsakiyar watan gobe ko kuma gabanin nan. A wata wasikar da ya tura ma chairman kwamitocin shari'a na majalisun dattawa da wakilai, ba ya ce mai bincike na musamman Robert Mula na taimaka ma ma'aikatar shari'a wajen ciccire batutuwan sirri masu sarƙaƙiya da suka shafi masu ta alƙali yanke hukunci da sauran bayanai na sirri. Ba ya ce bai da niyyar kwarmata rahoton mafadar shugaban Amurka ta White House don ankarar da shugaba Donald Trump. Yana mai nuni da cewa shugaba Trump ya bashi damar bayyana rahoton ga jama'a ta hanyar da ya ga ta dace. A yayin da Burtaniya ke ci gaba da zama a sarƙafe da alƙawarinta na ficewa daga tarayyar Turai ba tare da cimma tsarin yin hakan ba, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump a tabakinta ya zaku ya kulla wata yarjejeniyar bai daya da ta cinikayya da yantattar Burtaniya. Yan sa'o'i bayan da a karo na uku yan majalisar Burtaniya suka sa kafa suka shure tsarin da aka gabatar na ficewa daga tarayyar Turai din a jiya Juma'a, mai bada shawara makasa kan tsaro John Bolton ya gaya ma manema labarai cewa muddin Burtaniya ta kwaci kanta daga tarayyar ta Turai, to Amurka ta bakinsa za ta jira ta a wurin ta tarbe ta. Ya ce shugaba Trump na tausaya ma Prime Minister Burtaniya da ke shan fama wato Theresa May, kuma zai so ya jaddada ma mutanen Burtaniya irin yadda yake marmarin taimaka musu. Wakilin koko wakilan Amurka da na China a wurin tattaunawar cinikayya sun samu ci gaba a yayin abinda fadar shugaban Amurka ta White House ta kira tattaunawa ta tsakani da Allah kuma mai ma'ana a birnin Beijing a jiya Juma'a, kuma za su ci gaba da tattaunawa a birnin Washington DC a makon gobe. Bangarorin biyu na kokarin cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen harajin da yayi watanni tara yana addabar kayan China na dala biliyan 250 da ake turawa Amurka, da kuma kayan Amurka na dala biliyan 110 da take turawa China. Ana tattaunawar ta wannan zagayen ne a daidai lokacin da rahoton cibiyar binciken tattalin arzikin Amurka ya nuna cewa Amurka ta sake samun karuwar gibi a cinikayyar ta da China a shekara ta 2018. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Burundi za ta ci gaba da katse shirye-shirye daga wasu gidajen rediyo biyu na ƙasa da ƙasa, kuma za ta faɗaɗa matakin ya haɗa da takaita sauran harkokin su a ƙasar, a cewar gwamnatin ƙasar a jiya Juma'a. A wani taro a birnin Bujumbura, shugaban cibiyar sadarwar ƙasar Burundi Nesto Bankumukunzi ya ce daga yanzu an haramta ma gidajen rediyon BBC da muryar Amurka yaɗa shirye-shiryensu cikin ƙasar nan take. Wannan hani na sai babu ta gani, kuma ya shafi manema labarai ɗan ƙasa da ɗan waje da ke aikawa wato aikawa da labarai ma gidajen rediyon biyu. A watan Mayu da ya gabata, gwamnatin ta Burundi ta dakatar da gidajen yaɗa labaran biyu na tsawon watanni shida. Mako guda gabanin ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kan sabon kundin tsarin mulki. Tun sannan aka daina jin gidajen rediyon biyu na yaɗa labaransu. ‘Yan ƙasar Algeria da suka bazu kan tituna suna zanga-zangar tsawon kwanaki shida a jere zuwa jiya jama'a. Fushinsu ba tsaya ga shugaban ƙasar mai laulayi ba, lahirin tsarin siyasar ƙasar suke son a rusa.
Tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakon Farfesa Hawwa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke nan Amurka. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban hirar da suka yi da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda, inda ta ci gaba da bayani akan irin ayyukan da ta yi.
Sai na shiga Ministry of Justice to babu yar bocin taɓa buɗe can ba. To na tsalla na buɗe wannan lokaci is a defining moment mini saboda abu uku. Na farko shine ba mu gaci a al'adar mu na arewa ka kai mutum kotu ba. Na biyu shine mun gaji hakuri mata mu ni wata ne ga babana ya magana umara ta amsa ba ko kada. To wannan al'adar da muka tashi da shi sai kuma sai guda mu wani abu akan cewa muna da matsala na mata da maza ko shike na wani lawyer ce za mu yi amfani da wata masaniyan mu gyara
ba hikima haka a gyara
mu hikima a gyara ba wai sai mun bata tsakani an ce ayo saboda mu lawyoyi din nan ba mata lawyoyi za mu je wani human right a ba shi bane akwai abin da yafi human right a al'adar mu kenan na Hausa. Na uku babban abin shine akwai wani abauci ana kiran shi ajiyan Bauchi yayi deputy governor lokacin Tatari Ali gwamnan Bauchi kuma yana da mutunci to in abin ya same mu muka identify wa'annan mazajin baba especially idan ka da ki matarka misali ba kai ka kotu akwai section na penal code da yace amma ka kai ka samu charge ka da battery sai a kira ka a cikin kotu ka biya haraji ko kuma wani dia da mai da mata abin da kai in ya ma kama ka shi auren
yana nan a wannan doka
yana nan a wannan doka sai mu dauki doka mu karance dokan gaba daya idan abin ya daure mana kai koro ko miji ne matsa matarsa da duka ko kuma rasuwa aka yi aka kwace mata gado ko kuma yara ne tsakanin su iyaye zama fitina abubuwan dai da ya kama ni musulunci na cikin gida na yara da za iya tsawa mutun ya ji in ba su yi gyara tsakanin su da iyalin su da kuma iyayen su ba su namiji na matan aka kama ni lawyer bara mu kai kotu ba sai mu je mu samu baba muka ce wannan doka ta ce idan muka yi kaza za mu samu kaza amma muna so ya sa mana baki ba mu so mu bata tsakani ita matan za ta zo da zafi ko mijin zai zo da zafi a je a bata wannan abin kotun kawai ta yaka raba kuma abin mu na lawyoyi wani lokacin ba ko wani lokaci amma wani lokacin muka ja mu ganin nan kotu ana ja ana ta ja inda muke samun kuɗi kenan gobe a German jibi a German to ka kawo kuɗi kaza an yi kuɗi kaza muka ce a'a kuɗi fa akwai iyakarsa sai mu samu babu mishi bayani baba da kalma guda daya ya gaba maganin ke kotu da zamu shekara muna tafiya kuma a gyara tsakani a cigaba da zaman lafiya mun taba kawo mishi case wani ya duka matar sai mai arziki ne har da evidence namu muka ci da dauke hoton haka printa hoton kamun muka sa jarida muka je musa baba muka sa ambala muka sa baba to abai kallan shi har kai ce ba ne wannan ci aje mishi karkashin tabuna kusa da shi ce ku tafi abun ku kira shi kallan mutum kalman da ya gaya mishi ce mishi sakare
wace dukan mishi
sakare kai gaya mishi shi ne kashin magana bai saki dukan matansa aka koma ana zaman lafiya so nayi kamar ne su fara fada dazin na nayi kamar shekara 6 ina gwamnatin Bauchi State a lawyer ana kira prosecutor na fara da road traffic wato idan mutum yayi accident a hanya mu je da ɗan sanda muna gudawa mu yi report daga gudun mu je mu kai kotu a gani waye mai laifi to na fara da road traffic har na zaman lawyer da take ana kira 221 case muna trying 221 wato in ka kisa hukunci sa kisa ne to haka dai aka tafi muna dan case din ana tafiya da shi dai har na barboci ina da yara biyu to baban yara na ya dawo Abuja da aiki sai na biyo shi Abuja to sai aka fara case na shari'a sai na fara aikin lawyer wa kare masu matan da aka musu hukuncin jifa mun fara da Bariya a Magazu daga Magazu muka je Tsafi a Zamfara sai daga Tsafin kuma sai aka kashe mana magana gwamna ya kashe magana ya mata waya an mata jihadi a Tsafi kenan aka ce babu romu da kisa ai an gamu ma a kauyen amma da duka to sai muka bar Tsafi muka bar kisa na Bariya don ban ba a ganta ba an mata jihadi an mata aure haka suka ce mana da bakan case na Bariya sai muka fara case na Safiya Useni a can Sokoto bayan case na Safiya sai muka yi na Amina Lawal to tsakanin na Amina da na Safiya mun yi cases kusan bakwai na matan da aka musulunkin hukuncin jifa a prisoner suke muka je muka kokari aka ba su bail yawanci aka ba su bail ba a koma da su muka gama na Safiya muka yi na Amina da na Safiya suka samu karbuwa irin a yan jaridu ban san me yasa ba amma cases na wani masu jifa ya fi 40 mata da aka musu hukuncin a jefa da ai musu jifa don sun haifi yara babu aure kuma sun ce haka suka yi
sun faɗa da bakin su cewa haka suka yi
eh to a korafin da mutanen kotu suka ce kenan to muka gama da wannan na Amina sai muka yi na Fatima anan lambata natan yafi zafi ma yafi na Aminan da na Safiyan to ana cikin wannan dai na samu dai mutane suka yi ta nunawa akan cewa ni din nan dai an biya ni ne zan kadar da shari'a mutanen kasan waje sun biya ni in tabbatar akan cewa ba shari'a Najeriya ba kuma ban na san shari'a to daga baya dai sai na zo na ce to kar maganin ya zama ni ce santa barin dan kawo mutane cikin taimakawa su muka muna kawo mazaje yawancin matan ba sa so saboda wato za kula maka kajin kaza ne dan daga an fara ce maka kai wato baka san shari'a kai kai haddi ana so a dauko magana mai nauyi to daga bayan sai na samu makaranta to daga makarantar nake zuwa yi case na Amina din
a ina
a America a Washington DC na samu makaranta ana kira makarantar American University Washington College of Law na karanta na je na yi master na dawo muka ci gaba da kesa
ana cikin wannan shari'a
ana cikin wannan shari'a aka gama
to zama masu sauraro lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya fi mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin babbar bakuwar ta Farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Wannan abubuwa ana yi ne saboda a bata lokaci ana ga kamar akwai wani abu da zai iya fadowa daga sama don a yi galaba akan jam'iyyar PDP kuma duk inda za su je duk inda za su kewaya kuli'a 32,000 da doriya tana nan tana jiran su kuma ba su da wani kofa da za su iya shawo kan wannan matsalar.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadomu da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya. Bayan zaben gwamnonin da aka yi a ƙarshen makon nan da ya gabata a jihohi 6 na Najeriya har yanzu akwai jihohin da ba tabbas na ko wace jam'iyya ce ta lashe ko za ta lashe zaben yayin da duk inda aka tabbatar da kammala zaben jam'iyyun da aka kada suna ci gaba da korafin cewa ba ya musu daidai ba ana cikin haka kuma sai ga wata sabuwa da wata kotu a Sokoto ta bambarwa jihar Zamfara jiya inda ita kotun take kalubalantar zaben fitar gwani da jam'iyyar APC ta yi a can gusau ga gutsarin bayanan da wakilin mu a can Sokoto Murtala Faruku sun yi ne samu mana kan wannan hukunci
kotun daukaka kara da ke zaman ta a Sokoto ta jingine wancan hukuncin na babbar kotun gusau inda tace babu shaidun cewa jam'iyyar ta APC ta gudanar da zaben fitar yan takara kafin gudanar da babban zaben shekara ta 2019 da tuntubi wani masanin shari'a a jihar Sokoto barista Kabiru Madawaki domin jin shin menene matsayar yan takarar jam'iyyar ta APC da aka bayyana cewa su ne suka lashe zabukan da aka gudanar na gwamna da yan majalisun dokoki na jihar na tarayya makonni biyu da suka gabata a jihar
kaga party ke party aka zabe ba individual ba APC da shi idan an samu sulhu tunda koda mu wancan record din na farko na Abuja tun da yace an ba da dama INEC ta karbi ai include din APC ga zabe logo din APC kawai kabi ne ga na abin da ta fara babu hoto dan takara so idan shi da suka samu dama aka samu national working committee suka furo nasu list suka ce okay wannan ga professor list shikenan in har ko ta ba da dama ta ce aka ga wannan na shi da aka ba shi a sahihi amma wancan na zabe shi ba zabe na ba ai zabe ba da aka ba aka ba so na san cewa yanzu ba za a bari abin ya dace sosai irin haka nan ba sai dai a sake ba national working committee dama su turo da wani professor list wanda za a karba a ce aka zaba ba dan takara ba wanda zai sa ran fitar su nan sai a sa individual ɗan takara a ce su ne party ta faso
Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to ga sheka Murtala to duk da haka dai bayan zaben ranar Asabar din akwai akalla gononi guda hudu wanda za su yi tazarci akan wa'adi na biyu wannan sun hada da gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwa da na Plateau Samuel Lalom da na Kano Abdullahi Umar Ganduje da kuma na Benue Samuel Otom amma har yanzu ana ci gaba da takaddamar warware wanda suka ce zaben nan a jihohin Rivers da Bauchi da Adamawa bari mu je Yola
a wannan talatar ne ma ake saran kotu a jihar Adamawa za ta yanke hukunci na koshin ta da hurmin sauraron shari'ar da jami'ar Madidi ta shigar a gabanta mazargin cewa ba ma suka hutun jam'iyyar ba a zaben gwamnati da aka yi lamarin da ya kai alƙalin kotun Justice Abdulaziz Waziri ba da umarnin da dakatar da karshen zaben gwamnati jiya da tun farko ma aka shirya za a gudanar a wannan Asabar da ta gabata kafin ma dai wannan dakatarwar jam'iyyar PDP ce ma ke kan gaba a sakamakon da aka samu tun farko inda ma ta yi wa jam'iyyar APC da ke mulki a jihar Rata na kusan kuri'u 30,000 da doriya to wai ko me jam'iyyar ta PDP za ta ce game da wannan shari'a Honorable Abdullahi Adamu Karembe shine mako sakataren jami'ar ta PDP a jihar Adamawa
to ai ba mu tsorata ba don kuma farko ma alƙalin da ma shari'a take gaban shi ai lawyoyi sun fada ba hurumin sa bane kuma mu ma da muke Lagos ainihin tsarin mulki na ƙasa mun san cewa ba hurumin sa bane wannan abubuwa ana yi ne saboda bata lokaci ana ga kamar akwai wani abu da zai iya fadowa daga sama don ai galaba kan jam'iyyar PDP kuma duk inda za su je duk inda za su kewaya kuli'a 32,000 da doriya tana nan tana jiran su kuma ba su da wani kofa da za su iya shawo kan wannan matsalar
yanzu haka ma dai tuni wasu yan takarar gwamna suka so mu kokawa game da wannan dambarwa ta jihar Adamawa inda shugaban hadatar yan takarar gwamna Alhaji AA Uba ya ce su sun zagu da jin hukuncin da alkalin kotun Abdulaziz Waziri zai yanke a yau Talata
kotu za ta sake zama yau Talata kamar yadda ta faɗa a baya a matsayina na dan takara a jihar Adamawa kuma dan takara gwamna ina roƙon kotu yanda aka ce za a sake unit 44 a jihar Adamawa a sake unit amma in fa aka ce za a rusa zabe ne to gaskiya wannan zai dan iya kawo ɓaci rai ga wasu a jihar Adamawa zai iya kawo kuma tangarda ga wasu a jihar Adamawa
ita ko ana ta bangaren hukumar zabe a INEC tace ita shirye take ta gudanar da zaben da zarar an bada hukunci barista Kasim Ganage dan shine ko commissioner hukumar zaben ta INEC a jihar Adamawa
ban cikin shi mun shirye mun jira duk sanda aka ce mu jira mu aiki sauri mu aiki a kotu mutum jira kawai insha Allah
Shage Sheikh Ibrahim to daman shi Ibrahim ya riga ya tattauna da wasu kusoshi biyu na manyan jam'iyyun siyasar na Adamawa din wato ya yaji gumbi na PDP da kuma Ahmad Lawan na APC kan shi wannan zaben na gwamnatin jihar da kuma ma wanda ya wuce na shugaban kasa a ci gaba dai da fashin bakin da muke muku akan wannan zabukan na Najeriya ita ma muhawara da Ibrahim Abdulaziz din ne jagorance ta
akwai batun da ake ne kan cewa wasu wuraren ana ganin kaman kan cewa alƙaluman da aka bada bai zo daidai da yawan jama'a ba inda ne suna ganin inda ita PDP kin kaba da misali da irin jihar Yobe da makamantan su hakan nan ko kuma kuna magana kan cewa su suka yi magudin zabe da sanan su hakan nan yanzu abinta dukan ninku kenan ku yi magudin
zabe ayyanka duba yau bai da kake magana da Maiduguri Pidi ba taba cin zabe a wurin ba tunda aka kafa su aka fara demokradiya wannan wuri da kullum ba sa tafiya inda PDP take kuma don abinda suka kawo nan yanzu masu mamaki PDP adalci saboda bai kamata ma a ce yobe da Maiduguri PDP ta samu kuriya ko kwade ba but amma da je ka san siyasa ne da inda zaka samu APC ba markici shi yasa kaga abdan kuriyun da suka samu aka bar musu aka nan su amma da su ne ina so tabbatar maka ba za su ma bari a samu wannan kuriyun ba so da taraba da Adama PDP ba su zabe ba but amma ka sarki kici nasu suka san me suka kulla a nan suka je suka tabbata suka juya zabe suka juya kuriyu suka juya abinda aka samu suka kai suka a nan su abuli suka ce ga abinda to amma mu ai mu fada nan lokacin da aka nan su mu fada mu ba mu yadda da wannan zabe da aka yi Adama ba don a koran da ba ya zabe ba duk inda suka ci zabe lokacin da me suka ci zabe ba za da ka ba but amma duk da haka hukumar zabe ta tsarai ba shi nake ga maka ai na PDP da na sai muke yi duk haka bari na PDP kuma saboda rashin adalci da ake a PDP shi yasa muka koma APC shi yasa muke ga maka duk abin da kaga aka yi na abin da nake faɗa na ba ƙarya bane na sani duk haka shine su koyi Adamawa sun yi rigin amma mu duk inda muka ci zabe APC ta ci zabe a Najeriya gaba daya mu kuriuna jama'a suka ba mu
lokacin kuna PDP kun yi a ringu zo
lokacin da muke nake PDP ai abin da muke kenan ana cin tabaka su zabe
to na gode ta masu tsara kun daji dukkan su da gidansu dai suka zo karaba gari to na ji abin kuma ga yaji gombi wai ya kuka ji ne da fadarar wani kusan jam'iyyar ku a Najeriya Senator Bukola Saraki da cewa suna ganin kamar cewa jami'ar take mulki ta so ta kada gaggan guda uku su marafa guda uku wanda ko da su kaw su ka kada to amma sun kada guda ɗaya waɗannan turaku guda biyu an kasa wato buin dogara da kuma Dino Malai amma ya kuje da fadar Saraki
wannan fadar Saraki fada ne na cikin gida na fada ne cikin gida sun dubi shafin RVDV ba dan haka idan ka dauki wannan akwai akida su na can kwara wanda su suka san abin su ba za mu yi cewa komai ko ba zan cewa komai akan wannan ba to zaka mun gisu kuma in kira ga shi Amin Lawan isani fa cewa Adama ta riga ta kubuce musu yanzu a Gombe Hong wallahi wuce zabe ba na san abin da aka yi aka je kuren mu 1000 da wani abu aka ba na kuma san kudin da aka bada kuma muna rubutun muna da ita kuma za mu gabatar da ita mu muka ci zabe amma zabar Gombe Hong amma kan a ce wani lokaci kan mu je mu tackle wannan a riga announcing an hada baki da kuma zabe ai announce abin da
ta ko su butun da za a yi ba
ibrahim ta so
eh a da ki ma ta ce muna tsaka da lokaci ne muna tafi
biyu guda hudu yanzu da tare yan waya sai to biyu cikin uku wannan is Amin Lawan shi dan gata ne ya dawo kawai ya hade wa bindiri domin shi ne gwamnati da
rasu to wannan kafin mu Adama har yanzu dai muna batun maganar tarayyar ne Amin Lawan misali akwai senatocin ku a tarayyar Najeriya da suka fadi jami'ar ita PDP ta dauka alal misali anan akwai senator Binta Masu Garba idan ka duba kuce ta ma shugabancin jami'ar ta sha kai jami'ar PDP ta dauka da sun akwai wasu jihohi da makamantan su haka nan ka dubi jihar Benue jihar Akumi da makamin ga Diva Fabio a tarayyar Najeriya wanda shi ma kusa da wannan tafiyar a government da kai ya kuka ji to ba mu ji dadi ba shi yasa muke ce maka kaman na Binta akwai inda aka yi ba voting wanda muka ci ba mai zada hukuncin zaben kuma mun fice shi akai haka kuma na gefen mahalla shi ma da something so in ka duba yanzu ita hukumar zabe na kasa muna jira mu ga wani hukunci za ta yi eh duk ba mu ji dadi ba amma wannan na maka cewa an bari ayin demokradiya saboda dace muna kama karar na PDP da ba za mu yi su fadi zabe ba bura amma in ka duba duk da taurin ka da Dino Mala da rashin kunya da yayi mana da yace zabe an bashi so kaga da a ce PDP suke mulki ina son tabbatar maka wannan mutadduba za su da ba kuma ka duba yayan mu da suka fadi zaben ayayan nan su ba su ci ba amma da su suke mulki ba za su yi wannan ba shi yasa nake son tabbatar maka da cewa in kana neman jam'iyya mai adalci in ka wuce APC to baka san me kake nema don haka APC ta da kadan jam'iyya take da adalci a Najeriya shi yasa nake ganin idan aka yi zabe ko dan ta dai fadi za ta yi acceptance defeat ko kuma wace zabe za ta bayar amma da su ne ba za su yi wannan ba so shi yasa nake ga mutane mu mun yi zabe tsakaninmu da Allah ko bari in ga maka APC jam'iyya ce kada sai zabe ta ba ku kuma ba amma kudade da aka bayar da shi aka shigo da shi Adamawa don ayi zabe don me don a ci ko baka ci zabe na rantsa da Allah kudin ya kai ci da wani dan takara a Najeriya
to nagode to Alhaji Haji idan muka duba abin da ya faru a Adama kusan ana iya cewa tamkar ilmanuni ya ce zaben shugaban kasa da sauran su hakan nan dan takarar ku ya sha da kyar kuna ganin za ku iya kai bentan ko a zaben gwamna
Ibrahim duk mutumin da ya san alkalma ya kuma san hasashe da ke gani yake lura yake tsani akai maganan dan takarar ma sha da kyar ba na son ga maka cire wannan maganar jihar ce ka fahimta na biyu kuma maganar cewa zamu ce zabe a jihar Adamawa wannan ba sai ma ka tambaye Ibrahim saboda idan ka lura mazakun da muke da su da kure da muke da su babu inda za a ce APC za a ci jihar Adamawa da ba jihar ta bace na so a san wannan jihar ce ta PDP da ba ba jihar ta bace kuma maganar cewa APC suna mulkin gaskiya suna ba sa kama kai ba sa kashe kuɗi yayi duwa wannan kudi ka an kashe babu iyaka mun sa abin da kai
ya haji dan ka duba kan cewa kuma kuna da ko matsala cikin gida a ganin kanta din takarku na gwamnati wata kila a kodin da hayi gurba su yafe masa ba in ya fito lokacin gwamnati din
eh to wannan goza ganin su Allah muke roko wannan abin da yayi ma wani ban sani ba ko wani zai yafe mani ko me ni ban san wannan magana kike ba ban san kofin tira yayi ma wani laifi wanda ba hayi kai ba zai yafe masa ba ban sani ba
na ga amma lokacin dariya kuma akwai butun kan cewa gashi zaben gwamnati na tafe kuma adama ana ganin tamkar kayan da ita jami'a ku ta sha a hannun jami'ar adawa ta PDP adama tamkar ɗan manuniya ne irin kayan da za ku sha wannan na zana lokacin da akwai rikicin cikin gida kuma wanda ake zargin ginkan cewa sun ci amanar ita jami'ar a zaben nan da ya gudana za ku dinke barakan nan kafin nan
eh to da farko zamu dinki wannan barakan kuma na son tabbatar maka kotu jami'a tana fama da ratar kicin cikin gida barama na son tabbatar maka da cewa da ikon Allah zamu ci zabe gwamnati kuma ya zabe shugaban kasar mamunci idan ka duba shi yana magana cewa ba su fadi zabe ba ya shi fadi zabe tun da dan takarar su ya fadi wurin nashi ya fadi ward nashi ya fadi local government nashi ya zana dan takarar shugaban kasar gagara ka kwatina gagara ka ward nawa gagara ka local government da nake ciki so kaga daga nan zaka su fadi zabe tun
fadan jada ne nan faka da kuriya
ai na ka da kuriya ai inda ka da kuriya wurin kake so duk ka bayan da za a yi kace mini kana jada amma kana kada kuriya so duk inda ka kada kuriya waje local government naka kai ina gidan sheke ai na yake zama a jime take kowa sune ayolo nan dake so ayolo nan dan ya fadi
zaka bantan ku zaka
kai haka ina son tabbatar maka mun ci zabe ma da ikon Allah mun gama
kage shi kuma Allah to bari mu ja burki anan sai Allah ya kama rana wa tayo daidai wannan lokacin da muke fata da muku da wani sabon shiri yanzu kuma muna godiya ga su baki namu yaya jigubi da kuma Ahmed Lawan da kuma musamman shi wakilin mu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya ya kuma dauko wannan muhawara din a madadin su duka ne Mustafa Safatini a Washington
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya
I'm